ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أم ماتا نونا قريم البركة garin Rano, ƙaramar hukumar Rano a jihar Kano, ɗaya daga cikin manya-manyan masarautu na jihar Kano, Rano. Barkanmu da kasancewa a wannan katafaren masallaci mai suna Masjidu Hajja ko Hajiya Hajara Abdullahi Rano. Allah ya ƙara mata lafiya da imani da sabati, wanda wannan masallaci ba a daɗe da buɗe shi ba, duk duniya ta sani, Afirka ta sani, Najeriya ta sani, wanda aka zo aka buɗe shi, wanda mai girma ɗan'uwa Alhaji Awwalu Rano, A.A. Rano, ya gina shi wa mahaifiyarsa. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya ba shi lada, Allah kuma ya sa aljanna makoma, ya ƙara arziki da wadata. Bayan wannan masallaci sai ga shi kuma an daɗa gayyato mu sake dawowa ga wani katafaren masallaci sama da ƙasa na iyayenmu mata, da shi ma dai Alhaji Awwalu Rano ɗin ya sake ginawa, wanda yake biye da wannan masallaci na maza. Na shiga cikinsa na gan shi kamar in tukwikwiye shi in tafi da shi Kano in je in ajiye mana shi a can. Na ce lallai lallai matan garin Rano kun more, kun samu wajen ibada, kun samu wajen kusantar Allah, ga dab da azumi. Ni kam in ni wata ce daga cikinku, ai izinin mai gidana zan nema, da na gama masa girkinsa zan tawo masallaci ne in zo in sha fanka da AC in ta karatun Qur'ani na. Ni ko inda a ce yarinya ce mara aure, to wallahi ba zan ɓata lokacina a bakin titi ba, ina masallacin nan azumin nan da ni za a yi ta bugawa. Ga itikafi yana zuwa, ku zo ku cika masallacin nan, ku ta itikafi kamar yadda matan Annabi sun yi itikafi. Na yi mamaki, na ji daɗi ƙwarai da gaske da na ga masallacin nan yadda aka ƙayata shi. Na ce wannan ai masallacin mazan faɗi kawai ya fi shi, amma in dai morewa ne ma da shantakewa da jin daɗi, ai na matan ma ya mafi na mazan. So ku gode wa Allah, Allah ya sa muku albarka, Allah ya ba ku ikon amfanuwa, kuma Allah ya yawaita mana irin waɗannan masallatai a wannan gari na Rano mai albarka. Shi kuma dan uwa Alhaji Awwalu Rano da ya gina, Allah ya gina masa gida aljanna da mahaifiyarsa da aka sa sunanta a wannan masallaci. To yau dai gani ga ku, sai kuma mu zo mu buga mu ga ya za a yi kuma insha Allah. Ina so ku ɗan bani lokaci, ku bani dama don mu tattauna akan wasu abubuwa masu muhimmanci. Yau kwanan wata 28 ga watan Sha'ban shekara ta 1445 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina, wanda shi ne ya dace da 9 ga watan 3 shekara ta 2024 a lissafin Turawa. Ga mu a wannan masallaci na Hajiya Hajara Abdullahi Rano da iyayenmu mata na wannan gari na Rano, don yi wa junanmu nasiha da faɗakar da juna, don mu gudu tare mu kuma tsira tare. Abinda zan yi magana a kai shi ne gata da musulunci ya yi wa ɗiyamaci, kulawa da musulunci ya yi wa ɗiyamaci, irin yadda addinin musulunci ya tattali mace ya mai da ita irin gata, ya kula da ita, ya mulmula ta, ya ce a taimake ta. Lokacin da nake karanta wannan lakca da wannan maganganu da malamai suka yi, da yadda aka zazzakulo abubuwan nan, saura kaɗan na ce, ka ai mace ma kamar mata fa namiji, saboda kulan da addini ya yi mata. Da haka iyayena mata, ku gode wa Allah akan ni'imar da Ubangiji ya muku ta kulawa da ya baku, da kuma taimako da ya muku. Bari in ɗan mana tarihi kaɗan a baya. Da farkon rayuwa da aka yi a lokacin jahiliya, kafin musulunci ya zo, kin ganki nan, kin ga ya mace ba komai bace. Mace tana cikin abubuwa wulakantattu a lokacin da ba musulunci. Ba ta da kima, yadda kika ga tsumma, kayan wanki tarkace, haka aka ɗauki ya mace, abin mamaki. Ba a darasta ta ga zalunci da ake wa ya mace. Ba a taɓa yin tarihi da aka cuci ya mace ba irin lokacin jahiliya. Sai kuma yanzu da ake ƙoƙarin dawo da wannan rayuwar ta lokacin jahiliya ta zalintan ‘ya’ya mata, da masu aure da marasa aure, Allah kiyaye. Baiwa Allah da in an haife ki ke dai irinki, in an haife ki rami ake tonawa a binne ki da ranki. Akwai wulaƙancin da ya wuce wannan? Mutum da ransa kawai, indan kin zama mace, indai an haife ki, ana dubawa aka ga ba namiji ba ne, zance ya ƙare. Wasu su binne ta a lokacin su katta, wasu su bari sai ta girma ta kai shekara 6. A tona rami, yarinya tana kuka tana ihu, a tura mata ƙasa sai ta daina ihu sai ta mutu. Haka Imam al-Baghawi, Allah ya masa rahama, a cikin littafin tafsirinsa yake bayani, yace ai da abinda mutane suke yi a jahiliya, sai mutum a haifa masa ya mace, ya nuna baƙin cikinsa da damuwa, ya ɗan bari sai ta girma ta kai shekara 6-7, ya ɗauke ta ya fita da ita daji wajen gari yana mata wasa, ya je ya tona rami kamar rijiya ya tsunduma ta a ciki, tana kallonsa yana kallanta, tana ɗago hannu tana kuka, zai sa ita tura ƙasa, ita tura ƙasa, sai ya binne wannan ɗiyar. Me mata suka muku? Babu, yayya kawai. Amma wannan kafin musulunci ne ya zo. Musulunci yana zuwa da ya ga zalunci ya yi yawa, sai ya ce bai yarda da wannan ba. Allah ya ce, wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Al-maw'uda ita ce yar da aka haife ta, aka ji aka turbude ta, aka binne ta. Qur'ani ya ce, bi ayyi dhanbin, da wani zunubi qutilat, aka kashe ta, me ta yi? Allahu akbar. Kamar wani ne ya zo ya daki ɗanka, ka ce da shi me ya maka? To haka Qur'ani ya ce, me mace ta muku za ku binne ta? Da ko mace aka yi wa mutum bishara an masa haihuwa, su ba bishara ba ne, bakin ciki ne su a wajensu. Sun mai da ita bakin ciki, su al-Qur'ani ya ce bishara ne, amma su a wajensu ba bishara ba ne, don ba yadda za a yi maka bishara ka turbi da fuska ka nuna damuwa da bacin zuwa. Wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawana min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala qawmin am yadusu fi turab. Qur'ani yace idan an yi bushara wa ɗaya daga cikin su bil unsa da biyamaci yini zai yi fuskar sa ta zamanto cikin bakin ciki ta yi baki kirin a turkule, me yasa ne ka ne da dalar kula da kyamaci aka haifa mu? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Har kuya yake ya tawara min al-qawmi min su'i ma bushira bihi, sai ya rika kuya saboda mummunan bishara wai da aka yi mai, wai an mai bishara wai mara daɗi, wai an haifa mai kyamaci. Ya rike wannan abun a bisa wulaƙanci da tozarta, an ya dussuhu fi turab, shi ne binne mace ɗin ko ya je ya binne ta a cikin turɓaya. Ala sa'a ma yahkumuna, Allah shi ya munana irin abin da suke hukuntawa na kashe ‘ya’ya mata. Bari in taka birki a nan kaɗan. Kin ga wannan tunanin mutane yanzu a hankali fa so suke su dawo da shi. Za ki ji maza suna zama a dandali suna ce, ha, ai wani Allah ya jarabe shi. Me ya faru? Wallahi ‘ya’yansa gaba ɗaya mata ne. Wai yau gani ake yi mai ‘ya’ya mata mai matsala ne. Amma ba a duba wasu sauƙin da Allah ya bashi na ƙarancin cafane. Saboda da yarinya ta girma ta kai shekara 18, 19, 20, 20 da wani abu, ana nema a kai ta gidan mijinta. Duk ta tattara suka kai shi gidan mazaje, sai ta saka ta kawala. Saboda wani ne zai kula maka da ita. Ba a duba wannan. Mace ma ko bazawara ce in aurance ya mutu yau, wasu sufa masu irin wannan aƙidar sai su duba su ga ‘ya’ya mata take haifa lokacin da suke take da aurenta na farko, eh ‘ya’ya mata ne, sai ki ga mutu ya ce a ba damuwa ne, zan je na yi addu’a, hankalina bai kwanta ba. Wani ya buga wa matarsa waya ya ce yaya adai, ta ce albishir congratulations, ya ce kin tafka tsayar taki ko? Ki ji wannan kalmar, kin tafka tsayar taki ko? Kin san meye tsayarta? Da zarar ta zo haihuwa ita ‘ya mace take haifa. Me kika haifa? Ya ce mace, ya ce kash, ta ce mace, ya ce kash. Bai ce alhamdulillah, bai ce ya gode Allah ba. Wallahi ina gaya muku iyayena mata, a yau akwai waɗanda ba sa so a haifa musu ‘ya’ya mata a gidansu. Ko bai faɗa a fili ba, yana yi wa uwar muguwar mu’amalar da dole ma ta iya ganewa cewa ana cutar da ita ne saboda ‘ya’yanta ‘ya’ya mata ne. An fi son ‘ya’ya maza. Amma kuma bincike ya tabbatar mana, na sha faɗa a karatu ina maimaitawa. Bincike ya tabbatar a yau ‘ya’ya mata sun fi tausayi, ‘ya’ya mata sun fi jin ƙai, ‘ya’ya mata sun fi kulawa da ubansu da iyayensu. Ɗanka zai iya zamantowa hamshaƙin mai kuɗi, wallahi ba lallai ba ne ka ci moriyarsa yadda kake so, in ba su abu sai dai ƙulla maka baƙin ciki da bacin rai da damuwa. Amma ba yadda za a yi ‘yarka ta samu wadata ta aure wani mai kuɗi, wani mai mulki, wani mai sarauta, wani mai kaza, ta bar ka lalace. ‘Ya’ya mata ba su fiye wannan ba, sun fi kulawa da iyayensu. Allah muku albarka, Allah ƙara muku albarka. Allah ya ƙara muku tausayin iyayenku. Wata mata tace min malami, yau ga mahaifinmu ba lafiya, mahaifiyarmu ba lafiya, ciwon suga ya kama su, ciwon hawan jini ya kama su, ciwon kafa ya kama su. Ba sa iya zuwa ko ina, kullum sai shan magani da zurfin zirga-zirgar zuwa asibiti. Ga ƴaƴa Allah ya hore musu. Amma duka ƴaƴa maza ƴan uwana sun kasa ɗaukan nauyin iyayenmu. Tace malami, Allah ya rufa mu asiri, ina auren wani miji mutumin kirki kuma yana dan taimaka mu. Tace malam, da daga wulakancin yayi yawa, wai ubanmu da mamanmu za a taimake su, wai yayyenmu maza, wai sai an yi contribution, wai sai an hada wani mai 3,000, wani mai 10,000, wani mai 5,000, wani mai 10,000, wani shi zai kawo taliya, wani shi zai kawo man gyada, wani shi zai kawo kaza. Nace kai, wannan wulakancin yayi za. Tace na je na sa aka rushe gidansu gaba ɗaya, na sake gina musu gida na zamani, na sa musu tile mai kyalkyali da dan kaushi-kaushi a ƙasa dan kasafani. Na ruwa mama ta falo babba da ita da babana ga wurin zamansu. Na ce a gaya mun kuɗin maganinsu a wata gaba ɗaya, nawa ne kuɗin maganin hawan jini da ciwon sugar da suke sha. Aka buga mata lissafi, aka ce hajjiya kaza ne. Ta ce na turo kuɗin nan a account nake turowa. Na samu wani ƙanin makarami, na ce ga kuɗin nan duk wata, kar a sake tambayan kowa. Ta ce a gaya mata, wai meye mama da baba suke so na abinci ne, ba sa cin kaza, ba sa cin kaza saboda ciwon suga. Ta ce haka nake siyo musu alkama buhu-buhu da kuskus da nama da abincin da za su iya ci da magunguna su cika musu. Ta ce kuma wannan shekarar in ɗauki wannan in kai umra, wannan shekarar in ɗauki wannan in kai aikin hajji. Ta ce malam, ni nake ɗaukan nauyinsu. Ina yaya mazan? Yana can yaron gumi matarsa. Ai, ɗan namiji in yayi aure da matarsa yake kula, ya fi taimakon matarsa akan uwarsa. Shi ne abin da yake faruwa. Na haka, kar mu ɓata lokaci, kar ki taɓa yin baƙin ciki dan Allah ya baki yaya mata. Ki roƙi Allah musu albarka. Ba ki ji mata suna cewa da ki haifi gwamna gwanda ki haifi matar gwamna ba, da ki haifi shugaban ƙasa gwanda ki haifi matar shugaban ƙasa. Kaɗan ne fa a cikin yaya maza, ba duka suka ƙare ba, kaɗan ne a cikin yaya maza wanda suke kulawa da iyayensu bayan tsufa ko gajiya ya kama su. Duka mai musu addu'a da mazan da matan Allah shirya da su, ya sa musu tausayi. Kuma mace albarka ne da ita, ba yanda za a yi a gida a ji daɗi ba mace. Da haka don wani ya zo ma yana ƙyamar ‘ya’ya mata, ya yi wa kansa. Don wani ya zo yana ƙin ‘ya’ya mata, ya ɓata lokacinsa. Akwai wani gida da zai ƙyanƙyaru a ce ba mata a gidan nan, a ce za a yaba gidan nan. Duk inda mutum ya ƙyanƙyara gida sai a ce da matarsa a ciki. Ko gurguwa ce kuma ta ko kuturwa ce. Da haka mata Allah yana son ku, addinin musulunci yana son ku, kuma babu addinin da ya kula da ku ya taimake ku irin addinin musulunci. Kuma irin wannan ɗabi'a aibu ne ga ƴa mace, ita ɗin ta wayi gari, wai tana ƙyamar ƴar uwarta ƴa mace, wai mace ta haifi mace ƴar uwarta tana baƙin ciki. Kin ji kunya wallahi, baki kyauta ba. Allah madaukin sarki ya kiyaye ‘ya’yanmu mata da iyayenmu mata daga wasan masu wasa kwata-kwata, ya mai da mace daraja ne da ita. Shi yasa Allah ya wajabta musu hijabi. Shari’ar musulunci ta yi kwaɗayin toshe dukkan wata kafa ta farza. Saddu zara'i al-mufdiya ila jalbil mafasid, toshe kafofi na ɓarna da za su kai ga wato jawo wato fasadi a bayan ƙasa. Cikin kulawan da Allah ya yi wa ‘ya mace sai wajabta mata hijabi. Wallahi, wallahi ‘yar uwata, hijabi gata ne gare ki, hijabi kwalliya ne gare ki, hijabi mutunci ne a gare ki. Ke yanzu haka kike so ki rayu irin ‘ya’yan arna? Kina bayyana tsiraici?
kina bayyana kirjinki, kina bayyana kanki, kina bayyana jikinki, Allah ya mutunta ki, Allah ya kimanta ki, Allah ya daraja ki, shari'ar musulunci ta lullube ki,
Allah ya baki sutura amma kina neman ki tsirana. Wallahi hijabi gata ne, wallahi duk mace mai mutunci a duniya kyaganta tana rufe jikinta.
Yau ai daraja ku da kima ku da tsadan ku da mutuncin ku ya ku iyaye na mata, shi yasa aka ce ku lullube jikinku. Ba wani namiji da yayi sai ya sa hannunsa ya taba mace haka, tabawa in ya taba ya aikata haramun sai Allah ya mai azaba dan yayi zina. Tabawa kawai in ya taba mace ba tare da ya bada sadaki ba da niyyar sha'awa da jin daɗi ya aikata zina, aka ce ko taba ki kar wani yayi sai ya bada sadaki, kuma sadakin ki dirje ki faɗi nawa za a biya ki, a gina miki gida hajiya ki sakata ki wala. Wata aka gina mata gida mai kyau babban, kawaye suka zo duba ta tana jira ku da nan manawa ne, can manawa ne, nan manawa ne, ina da falo a sama, ina da ɗaki a ƙasa, ina da toilet a sama, ina da gurin karɓan baƙi. Ita kadai kalki gama sannan yadda take takama a jikin ginin lab 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 take lawa take taka ye me ya faranki. Darajar da Allah ya baki ne sai a gina gidan miliyan dubu a ɗauke ki a ajiye keke kadai, kawai sai dai ki rinka mai ki rinka karkada makullin mota kina kiran direba zo ka kai ni unguwa. Wata mata kullum in za ta je unguwa za a kai ta kwanciya take a bayan kujera haka. To ai dole ta sakata ta wala ta more, arzikinta ne Allah ya bata. Akwai wani namijin da za a je a aure shi a bashi gidan da ake baki, shi Allah ya mutunta ki. To me yasa kike so ki yaye suturar da Allah ya yi miki? Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayn wa kana Allahu ghafurar rahima. Ya kai annabi ka gaya wa matanka, ka gaya wa ƴaƴanka mata, ka gaya wa matan mu'minai da kullum ku saka hijabi yayi kasa kasa yudnina alayhinna min jalabibihinna. Qur'ani yace an sa hijabi ma ya je kai, wannan shi yafi kusa a gane ku ba za a cutar da ku ba. Lalle Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai ne tabaraka wataala. Ashe Allah ne yace ki sa hijabi, ashe Allah ne yace ki lullube fuskarki ki lullube jikinki, ashe ya kamata mace lokacin da ta fita unguwa ta sa hijabi ta rinka jin cewa umarnin Allah ne ta bi. Amma maƙiyanki maƙiya Allah so suke su ganki tsirara, wallahi ina baƙin ciki ina tausayi wani lokacin da kukan zuci da damuwa yayin da naga ƴa mace tana bayyana tsiraicinta, daga yarinya Allah ya yi mata duk abin da ya mata amma bata yadda ba, ta zama ƙazamar titi tsiraitacciya saboda tana ruɗuwa da abin da take gani a wayoyinta da abin da ake nunawa a duniya na fasadi da fitsara da fantara. ƴaƴa mata yau suna kallon jikinsu, ka ga mace ƙirjinta a waje, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, a fitar da duk abin fitina na ɗaukan hankali. Ba ke kaɗai kike da wannan abin ba, kowa tana da shi, abinda kowa yana da shi ai bai kamata ka zo ka nuna alfahari ka ce kaza ka ce kaza. Wasu har jikinsu suke bayyanawa, ka ga mace ta saka wani skirt rabin cinyarta a waje, wai amma skirt ne tana tafiya cinyarta a waje
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
sunan kayan makaranta ko kuma da sunan kayan ado kaga mace ta fada gashi kamar ita tafi kowa gashi tsoranci ne fada gashi haramun ne fada gashi tana yanawa tana bayyanawa da wanda ya cancanta ya gani da wanda bai cancanta ba dai ya gani a kyauta baki san ba cewa haramun ne ki cire gashin ki ya gani kamar yadda ba za ki kwabe wandan ki ba za ki kwabe rigar ki gaba ɗaya ba bai kamata kuma ki kwabe kanki ba dan dukkan su sunan su al'aura amma yau hatta langashin ake mace ta yi kido ta sauko da gashin a nan ko ta daura dan kwani ta jefar da rabin sa a sama ko kuma tana tafiya tana barin gashi a gadan baya kai hatta kai ga akwai masu yin ƙaryar gashin wanda ba gashin su bane ba masu yin ƙarya su je su sa Allah ya tsine wa duk macen da ta je ta siyo gashin kasuwa ta daura a kanta tsinan ya ce lanan ya ce mara albarka in za ki daji da cin tuwomiyar ko kaki gashi da yawa to ki daji ba magana ki je kasuwa ki siyo gashi ki saka haramun in kin je gidan biki ba sa ganuwa tsirekin da mata yau suke yi a gidan biki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar ba matan musulmi ba in mun gayyace su lakka a masallaci kowa za ta zo mana da hijabinta da niqabinta kamar yar gidan mala'ika jibrilu saboda tsoron Allah amma idan kika tarar da ita a gidan biki a anguwar su ko an je taro ko an je event center ko an je wallahi ba za ki gane ta ba tsoraiti akwai wata daliba da ta ce mun ai akwai gidan bikin da suka je daga bakin gate din gidan bikin ake cewa kowa ta cire hijabin ta doka ne ba a shiga wannan gurin da hijabi da ka kina zuwa sai dai ki haka ya sai ki yayi sai ki zuba shi a kwando kowa ta bayyana abin da Allah ya mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wal iyad billah Allah ka kiyaye mu Allah ka kare da ka iyaye na mata da Allah ya ce ku sa hijabi ku lullube jikin ku gata yayi muku ba ku da wani addini da ya muku gata irin addinin musulunci hijabin nan yana da ka'idoji yana da sharuɗansa na farko dai shi hijabi dole ya zama mai tsawo dole hijabi ya zama mai tsawo din hijabin da aka sa shi kuma ana ganin wandan mace a waje to ba hijabi ba dan ko bai kai ba banda ke ba ne ke nake bai na ga kina waiwayawa wato makarantar ku ta muku gajeren hijabi ke Allah sa malamin makarantar ko malamin makarantar ya zo duk hijabi bai ai saboda wando ganin wandon mace ai yana bayyana wani adanta za a ga girman kafarta girman cinyarta amma in an sa hijabi mai tsofa ba za a iya gani ba duk da shi ma wandan sutura ne amma wandan na ado ne a yi ake siririn wando ne matsatsan wando ne ba burin-burin ɗin wando ba ne sannan dole hijabi ya zama mai duhu kuma ya zama mai kauri duk hijabin da mace ta sa shi ana iya gano ɗan kunnanta ba hijabi ba ne in kin sa shi ana iya hango ɗan kunnanki mai duhu ake so kasif ghalib yanzu akwai hijabin da zaki hango in mace ta sa nan wuyanta zaki ga ma sarkan da ta saka zaki ga ma kirjin zaki ga iyayen kan rigar har braziyar da ta saka gashi ta sa hijabi amma ana ganin igiyar braziyar a jiki wannan ba hijabi bane Allah sa kuna ganewa dan haka in zaki sai yadin hijabi ki daga shi haka ki ga ana iya hangowa ki san hannunki ana iya hangowa matukar ana iya hango jikinki ya zama transparent kenan sannan kar ya zama kaya ne na shuhura in an ce kayan shuhura mai bala'in kyau da daukan hankali ta yanda dole in kin wuce kowa sai ya ganki shi ma ba hijabi bane. Sannan kuma ba a so ya zama wulakantacce to zantacce ta yanda duk wanda ya ganki in kika sa wannan hijabin zai ce wannan kazanta wannan mummuna hijabi da dai na haka to kin ga ai shi ma ya sa ana kallon ki. Wanda suke sa hijabi suna sa masa rumi da ado da kwalliya a nan ba hijabi bane. Masu saka niqabi suna yi wa niqabin wani beze-beze kaman idan doki ba hijabi bane, ba niqabi bane. Niqabi sungir ne, yadin kawai ake shimfiɗewa a rufe fuska. Wanda suke yin niqabi suke kwalliya wa idansu, shi ma ba niqabi bane. Akwai niqabin da ana yin sa na kwalliya wa ido, sai a sa wa ido kwalli sai ki ga mace ta rufe abin amma kuma tana kallon ka dai tana kyartala maka, tana kyafta maka kyan, shi ma ba niqabi bane. Ai duk mun gano ku wallahi. Yana nan na musamman ne irin wannan niqabin, bala'in tsada ne da shi. Kawai in mace ta sa shi ma dole kai sha'awa kawai, za ki gan shi dan siri har kamar reza yana daukan hankali. Wani bawan Allah shi yake gaya mu, yace ya je wani guri da matarsa, wani shago suna sayan kaya, da niqabinta da komai, yace sai ya ga matar nan haka da ita da mai shagon suna ta kyartala masa kyar, ya fake ta ya ga sai ta kyartala masa shi ma ya kyartala mata. Ana dawowa gida yace wallahi daga yau kin daina sa wannan niqabin. Ban yarda da shi ba. Da irin riguna da mata suke sawa after dress, a yi mata shef daurin kalangu a mata tsakiyanta, a sa mata roba ta fitar da alamun sha'awa na jikin mace, wata ɗungun nata za ta ga kamar biro siriri gyararren da shi ɗan bala'i. Da halatta mace ta sa wannan ba don bayyana ado ne, amma zai kirjin haka. Amma dai akwai wanda ake sawa kamar ta roba ce ma rigar, ta matse ta fitar da duk abin sha'awarta, sai kuma ƙasa a yi ta bururun-bururun-bururun. Wannan ba hijabi ba ne, kuma bai halarta mace ta sa shi ba, sai ta ɗora masa yadin hijabi ta lullube shi. Ba a fesa wa hijabi turare. Duk wanda ya sa hijabi ya sa mai turare ya aikata haram, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cewa ayyuma imra'atin ista'tharat thumma kharajat min baiti zawjiha, duk matar da ta fesa turare kuma ta fita daga gidan mijinta, fa hiya zaniya, wannan matan mazinaciya ce. Matar mace ta fesa turare ta fita daga gidan mijinta, to ta aikata zina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'a, ashe zinan ba sai an je an shiga daki an rufe daki an keɓanta da wani ba. Kaita turare mai ƙanshi. Akwai turaren mata, akwai turaren maza. Iyayena mata, ku bani kunnen ku jiya da kyau. Duk matar da ta ɗauki turaren mijinta ta fesa mai ƙanshi ta fita da shi, ta jawo wa kanta la'antar Allah, ta jawo wa kanta hukuncin zina. Kina zaman-zaman ki za a rubuta kin yi zina, amma yau mata saboda rashin tsoron Allah mace za ta bunka turare in ta shigo kasuwa, wallahi in aka wuce sai dai ka rinka haka tana dan waiwaya, dole sai ka leƙa ka gani ta yi ganshi. Kuma abin bagin ciki irin wannan matar ba ta sa wa mijinta turaren. Da yawan ku mun sani ba kirki ba ne da ku, a gidanku kazamai ne cuko. Da ki kazanta in ka ga ta taba kwalliya da ado za ta yi wanka ta sa kaya mai tsada, wallahi fita za ta yi, za ta je ta bayyana kanta duniya ta ganta. Kin zubar da mutuncinki da kemanki gatan da Allah ya miki, kin wulakanta shi.
ga miji ya bada sadaki, ya bada gidan zama, ya bada kudin magani, yayi. Amma wai sai mace wai ta zo tana tsayawa wai tana zama gaban mijin daga ita sai zan yi yankan kirji. Abada Allah. Wani bawan Allah yake kawo kuka yace shi fa bai gane ba matarsa wata ustaziya ce ya aura. Wannan ustaziyar bata samu bayani mai kyau ba. Yace mallam duk inda take da hijabinta rababe tace ina cikin gida hijabi har yana jan kasa. In ta kawo mun abinci da hijabi, in za ta kaza da hijabi, ko ina da hijabi, yace ni kan na kafa fahimtar wannan mata ya take. Ke miji ba a sa masa hijabi a gida. In kinga kin sa hijabi a gida to akwai wani ba mijinki ba da baka so ya ganki. Amma kuskure ne ki zo kina wato saka uban hijabi.
Baki masa ba wannan din ta sa wata yarinya karama sai ta sayi wannan kayan sai ta sa sai ta dauki wutar ta sai ta turo masa saboda kema ta sa baki ta masa duk inda kika ga namiji yana duba wayar sa yana kallon hoton mata to ba masu hijabi yake kallo ba za ta kwade ne ta sa kananan kaya da wandanta tirikota dinta da yar kananan riganta na zaman gida ya halatta ki sa a musulunci ba haramta ba sai ta je ta dauko wannan hoton yarinya ce budurwa sai ta tura masa wallahi ba zai iya bacci ba kullun sai ya daga waya in dai kin ga mijinki kullun da daddare zai kwanta yana hajiya ni dai wallahi bacci ya gagara yana haka yana dubawa to wallahi hoton yan mata yake dubawa karbe take sa masa caji karbe wayar ki ce mai gida za a sa masa caji shine maganin yawanci yanzu mazajen ku kallon waya a gida yafi kallon matar saboda baki a kitso kitso baki iya ba kitso dan kitso mai kyau maza suna son kitso ɗan kanana ɗan sirara ɗan birit masu yawa namiji yana son wannan in kin yi kawai zaki kawo mai abinci ki cire dan kwalin ki jefar da shi ki zo a haka ki mika masa in ma zaki mika ki dan sunkuya ki haka ya hango ya gani wai ba kwa san bayanin ne ko meye ne wallahi ba kwayi ne shi yasa kuke samun matsala a gidajen ku yawanci ciwuka da damuwar gidajen ku kazanta ta yi yawa da rashin sanin maya zan yi na rike mijina in ka ga mace a gindin miro ta yi kusan awa guda tana duba madubi gidan suna za ta je amma wallahi idan miji zai dawo daga kasuwa ba yi da daraja da kiman da za a yi masa wanka a gyara mai jikinsa a gyara masa jikin matarsa wani fa zuwa yayi matar ta zo ta zauna kusa da shi in ta zauna sai ya dan matsa haka in ta matso sai ya dada matsawa eh ina jin ki ne in ta matso sai mazo kin san me gafi ne yake tasowa gafi ta farfasa take yi wani ya zo suna magana suna hira suna tattaunawa da matarsa tana magana yawu yana zubowa abun duniya yana ta fitowa sai ya ji wani doyi yana fitowa sai ya fara haka eh ina jinki wannan hanan yana kare duk masifar da za ta taho ne daga bakinta yanzu daidai ne mijinki ya gane kazantar ki baki karanta hadisin ummu hakim ba da take wasiya wa yarta za ta aurar da ita tace mata karki yadda mijinki ya ji kazantarki kada mijinki ya ji doyi a jikinki kada mijinki ya ji wari a jikinki kada mijinki ya ga wani abun aibu a jikinki wallahi malama mata kirki da ta san me take daidai da kayan wanki sun mu karanta ba ta bari miji ya gani akwai inda take zuwa ta koye su sai dai a fidda su wanki amma matan yanzu ba tsari sai dai Allah shirye da su ayi pampas a jefar a daki ta sa pad dinta na jini na al'ada ta pad fa na jini na al'ada ta cire shi ba ta tukuye ta jefar da shi a karkashin gado haba dan Allah wannan abun kunya ko ta shiga toilet ta yi wankan tsarki da sauran jini ba ta tsaftace ba ko wandanta na ciki da ya jike da jini ta rataye shi gashi nan yana ta diga akwai abubuwa da yawa da kuke kuna zubar da mutuncin ku da kimar ku kun fahimci wannan karatun to dan Allah ina fada ne dan a gyara ku gyara ku ji dadin aure shi namiji da ke gani in dai mace ta kula da kanta ta kula da jikinta baki da matsala da mai gidanki dole sama zai miki da'a sai dai in ifriti shedani ne shi Allah ya baku ikon gyarawa kar ku damu da ƴan duniya da suke ta yada muku tsaraici suna kwadaitar da ku a Facebook a TikTok a YouTube a Instagram a Telegram suna nuna muku tsaraici kiga mace tana rawa ko ga yarinya tana rawa ku rabu da su waɗannan shedanin mutane ne dama akwai shayatinul ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura akwai shedanu na mutane akwai shedanu na aljanu kuma suna da alaka sashin su yana bawa sashi zance din yarinyar da zata bude waya wai tana sha'awar hoton ɗan TikTok mata ɗan rawa mata ɗan batsa mata marasa albarka mata marasa mutunci matan da suka zubar da kunya a gefe matan da ba su da aiki sai saban Allah ma kai wallahi kallon waɗannan bala'i ne a rayuwarki bude waya ki kalli waɗannan bala'an wallahi sai Allah ya tsaye da ke ya miki tabi wata yarinya da aka tura ta tana irin wannan abin ni tunda nake a rayuwa ta ban taba ganin wato mara mutunci mai zance na batsa da rashin mutunci irin wannan yar ba iyayenta ba su ci san haihuwar ta ba kuma bari in gaya muku iyayena mata yanzu akwai matan da hijabi suke sakawa hijabi wallahi za su saka hijabi da niqabi su lullube fuskar su wai suna wani shiri in kin ji batsan da suke yi ba masu hijabin bane ba masu niqabi bane ɗan iskan duniya ne dan su dauki hankalinki ke mai sa niqabi ai in kin ga mai niqabi tana yin bayani ai zaki je ki kalla ana koya mace ya za ta kwanta da miji ya za ta yi wa miji kaza ya za ki masa kaza maganganun ba su da dadin ji maganganu na rashin arziki dan haka ko hijabin ta saka ko niqabin ta saka abinda aka fi damuwa me take fada dan haka ku yi taka tsantsan da wayoyinku kada wayoyinku su zama dalilin shigan ku wuta ɗan mata ku yi a hankali da wayoyin hannunku matan aure ku biya hankali da wayoyin hannunku iyayena mata waya halaka waya tadewa sai wanda ya amfani da ita ta hanyar da ta dace duk wani fasadi da barna da fitina da bala'i ba abinda babu a cikin wannan abun kar ki bari wannan waya ta zama sanadin sallamanki da shiga cikin jahannama Allah ya ce ku sa hijabi ne dan kada masu wasa su yi wasa da ku ki koya wa yarki hijabi tun tana karama niqabin nan a rinka saka shi safar hannu da safar kafa in an zo fita a rinka sakawa ki dressing mai kyau kuma ki lullube jikinki maganin mayu maza masu kallon mata amma bace ta fidda tsiraici me riba a ciki karuwan ma mai suka samu ɗan iskan duniya da suka iskancin me suka garo da shi babu sai la'anta ta mutane da ta mala'iku abu na hudu iyayena mata Allah ya halatta namiji ya auri mace sama da guda ɗaya ne shine ta'addudu zawjat ake cewa saboda warware matsalolin gida da kyautata zamantakewa tsakanin maza da mata daga cikin amfanin yin ƙarin aure shine akwai maslahatul atfal samun ƴaƴa ƴaƴa arziki ne ana so mutum ya zama yana da ƴaƴa daga cikin dalilin ƙara aure shine yayin da a ce miji ya gaji da matarsa maimakon ya sake ta sai aka ba shi dama ya ƙara wata shine abinda ake cewa ibqa'u az-zawjatil ula barin matar farko kar a kore ta ba dan komai saboda idan namiji ya gaji da matarsa inda ba dan an ce a ƙara aure ba wani wallahi sallaman ki zai kaman wanda ya gaji da mota ba sai da ita zai ba wanda ya gaji da gida ba canja zai ban yana da hali wanda ya gaji da riga ba cire ta yake ba wata ba Allah ya san halin maza Allah ya san ɗabi'un maza inda ba dan an ce a rinka ƙara aure ba da in sun gaji da ku korarku za su da kin haifa masa yaya biyu uku hudu biyar shida kin fara robewa wallahi sai jefar da ke sai da kowata saboda ga ku da yawa Allah ya muku albarka amma mata idan suka zo magana akan kishi sai su manta da wannan maslahar da shari'a ta yi musu da ake an bar shi a ce masa in ya gaji ya sallame ki da ace masa a'a yayi hakuri ya ci gaba da rike ki amma yana da daman ya ƙara daya ku zama ku biyu duk abin da ake ana canjawa ana marmarin sa da tsohuwar mota da sabuwar mota in su bi ne ana marmari yanzu akwai wata waya ta tsohuwa ce ta dade an daina yayin ta na dan ajiye ta wata ran na ganta sai na ga ina marmarin ta sai na dauko na sa mata sim card ina ta amfani da ita a'a ashe tsofin abu ma ana iya amfani da shi kuma bukatar sa zata iya biya wa mutum uwar gida karki bakin ciki dan an miki kishiya uwar gida karki tafi gidan boka dan an miki kishiya uwar gida karki fada da mai gidanki dan ya miki kishiya ke abinda shedan yake ga ya miki cewa ai baya son ki ne mallan kaga yanda suka nutsu da nzo bayanin nan ko kaga yanda suka samu nutsuwa da nzo wannan bayanin ko kaga ba surutu ko to an zo kan gabar da suke bala'in so kenan duk wacce naji bakinta ta ce wani abu yanzu ma mata addu'a masallacin nan Allah ya jarabe ta da kishiya to ai shiru wato ina so iyaye na mata su gane daga cikin dalilin halatta ta'addudu zawjat akwai ibqa'u almaslahatu zawjiyya maslaha ta zamantakewar aure halin mijinki wallahi yana da dabi'ar in ya gaji da abu sai watsar da shi amma ya daga
Thank you.
dan ta nuna bacin ranta annabi yace ha zarat ummukum ummul mu'minina tayi kishi manzo Allah yana kwanci a dakin nana Aisha ya fita cikin dare ya tafi baki'a ya je ziyara kabari kishi ya kama nana Aisha cikin dare sai da ta bi shi tace dan in ga bawon Allah nan ina ya tafi ki duba hatta annabi Muhammad ba kyale shi a gidansa ba wai sai wani namiji yazo wai yana buga kai wai yana ihu yana bala'i ni wallahi ba za mu kishi a gidana ba wallahi zan murkushe ki dan da Allah ban yarda da kishi ba a ai ba zai yi mace ba tai kishi ba mata ku yi kishi ku buga kishi a gidanku ko ba ku ji ba amma kishi na hankali ba kishi na tunani ba na sawa dan gidan dan miji shinkafar bera ba idan ya miki magana kice eh nana Aisha ma tayi kishi da ka akwai abu da kin kishi amma kishin nana Aisha ba na rashin hankali bane taba annabi cewa ina yaje yanzu ashe hatta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hatta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mata ba su bashi ba Nana Hafsa wata rana annabi ya kebance a ɗakin ta da wata baiwa labari ya zo mata ta fashe mai da kuka tace yanzu ya rasulullahi a ɗaki na an hade wa manzon Allah baki a gidansa cewa yana zuwa wajen wasu matansa suna bashi abinci yana ci a ranan da ba ranar girkin su ba suna bashi wani abu yana tabawa wannan yana nuna ya halatta namiji koda ba ranar girkin sa bane yaje ɗakin amaryarsa ko ɗakin kuwar gidansa ta dan kawo masa wani abu daga ƙarƙashin gado ta jawo da wani dan kwano a rufe ta mika masa ya karba ya gyara ya cinye ya goge bakin sa in yaje ɗakin wacce ya turbune yace ni yin wa ma nake ji alhali kuma ya cika cikin sa a can ba laifi bane mace idan mijinki ya kawo miki ziyara ko da ba ranar girkinki bane ki samu wani abin sha'awa da yake so ki bashi yar kankana ne yake sha'awa yanka ki bashi yar soyayyar kaza ne haka irin mai dan haka din nan soyayya ki bashi duk abin da kika san mijinki yana sha'awa dauki ki bashi ba laifi bane dan haka mata suna iya yin kishi a gida saboda matan annabi ma sun yi kishi amma kishin da aka hana na rashin hankali dalili na biyu da mata ba sa so a musu aure zaluncin maza kuma kowa ya sani mazan wannan zamani suna da zalunci kina zaune daram daram daƙam da mijinki tiryam tiryam zaman lafiya yana zuwa da ya aure wata zai kama miki azaba wata tace wallahi malam tunda ya yi auren nan na kasa gane kansa malam na shiga uku malam mai gidana ya firgice malam mai gidana ya rude malam mai gidana lafiya kuwa malam yana taimin abubuwan da ban san shi da shi ba da wallahi aure zai zo ya rinka mata wannan azaban za ta goyi baya ba za ta goyi baya ba da haka ya kamata ku rinka yi wa matan nan adalci ku daina musu zalunci kina nan kina zaune da miji shekara 27 kuna tare da shi ƴaƴanku sun girma sun zama ƴan mata yaje ya aure wata yarinya ƴar shekara 17 ta zo a gida tana miki ragagai wai ita ma wai nan wai matarsa ne wai kuma ya bai rude a kanta wata mata ta ce mijina wallahi idan ya ga amaryata kamar zai haukace malam sa'ar yarsa ya dimauta a kanta baya iya boye soyayyarsa baya iya boye jarabarsa a kanta wannan aibu ne gare ku ya ku maza har mutum yazo yana rashin adalci tace mallam duk inda zai fita da ita yake fita duk inda zai tafi a kasar waje da ita yake tafiya dakin ta shine dakin hira daki na dakin bacci da fada da tsawa baya ganin darajar mu bama iya biya bama iya fadan bukatun mu ya biya mana akwai matar da tayi karfi a gida ta kai ga wallahi bukatun gidan idan sauran matan suna so sai dai su bi ta hannun waccar matan su ji a biya musu bukatun su yanzu wannan dai ne ba sa iya adalci a sutura ba sa iya adalci a abinci ba sa iya adalci a sakin fuska da hira yau Allah ya kawo mu mazan wannan zamani ba sa iya adalci a rabon kwana namiji kiruta muzu yazo ya ware wasu kwanaki yana kwana a dakin wanci sai ya gaji sai ya dawo dakin ki in kin yi magana ce in kin yadda haka bismillah in baki yadda baki kama gabanki wallahi ina muku rantsuwa mata ku jiya da kyau ba ku bi na bashi rantsuwa akwai mazan da ba sa rabon kwana a yau saboda azzalimai ne su algungumai marasa tsoron Allah wata tace yau mallam ni rabona da abani girki an hada manta yau zaman mai kike a gidan tace mallam zaman yaya na nake yace da nayi magana zai bani takarda nace to ki shiru karki magana wallahi akwai matar da tace min shekarar ta 20 kin san shekara 20 kin ga ke baki kai shekara 20 ba ko to tun kafin a haife ki bata taba hada shimfida da mai gidanta ba ya tsallake ta ba shimfida sai dai aka mata tuwo ta ci kawai tace mallam a gabana kishoyina za su caba ado idan mutumin nan zai dawo tai kwalliya tai ado miji yazo ya garkame kofa su shiga su kunna fanka su kunna AC mallam in kwana ina kuka ni kuwa shiga ri sai dai inje in gaishe shi kuma idan ya dawo baya shiga daki na zalunci akwai wanda tsafe shi ake yi sirri wato sihiri ake masa wannan yasa mata ba sa so a musu kishiya saboda ba su da garanti mazan wannan zamanin ba zuga ku nake ba kuma goyen baya nake yi ba amma maza ya kamata duk wanda ya san mai rauni ne bai tsaya da kafarsa ba yana da sakaci wajen addu'a da neman roƙon Allah wallahi bai kamata mai zai aure ba dan matan wannan zamani suna sihiri suna sammu suna yin tsafi kina zaman zaman ki da mijinki yaje yayi miki kishiya wallahi kishiyar ta juya hankalinsa gaba ɗaya koma kanta in ga miki wani abu ko baki ji ba akwai matar da aka kawo case ɗinta tunda mijinta ya ƙara aure idan ya zo ɗakin ta shi ba namiji bane mutuwa yake murus ba zai iya saduwa da ita ba duk abin da za ta yi da kwalliya da ado da wasanni duk abin da za ta yi mai sha'awarsa ba ta tashi ta ɗauka wasa ne aka ɗebi lokaci mai tsawo aka tsallaka shekara shekaru tace mai gida yanzu an kaje ɗakin can ma haka kake yace wallahi in naje can ɗakin kamar doki ne ke lafiya ta kalau ko kin san akwai matan da suke fama da wannan larurar ko bayani ba sa yi ba sa iya bude baki sai bayani ga mijin zai zo ɗakin ki ya kwana amma ba namiji bane abokin kwana ne kawai ta gama duk sha'awar da za ta yi ba ta namiji a shimfiɗa ɗaya daga cikin sharrin bokaye da bin gidan bokaye kenan iyaye na mata annabi ya faɗa duk mata da ta taka ta je gidan boka sallata ta kwana 40 babu ta yi asara ki shiga uku sallah kwana 40 amma yau mata saboda rashin tsoron Allah ta je ta sai da kayan ɗakin ta ta kai wa boka dan a cuci kishiyarta matar take cewa mallam idan ya zo ɗaki na gabansa sai ya zama kamar hanji 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 mana dabba hanji bai iya komai yayi kuka ya kuka ya zubar da hawa yana son matarsa amma an hana shi saduwa da ita ke akwai kishiyar da ta gaya wa ƴar uwarta kishiya tace ba dai kin shigo gidan ba to ki haihu a gidan in gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka ta faɗa saboda tana da bokaye tace ki haihu a gidan gani akwai wacce tace wa kishiyarta ba dai kin zo gidan ba yana son ki na gaya miki ke da miji a shimfida an gama akwai kishiyar da take gaya wa abokiyar zamanta ba ke ba mijin nan lokacin da muka zo za mu fita duk lokacin da za su fita unguwa ita take juya tafiyar gaba daya ita zai sa a gaban mota ko ranar girkin ta ko ba ranar girkin ta ba ke kan kin zama baiwa akwai kishiyar da tace wa ƴar gidan mijinta ƴar kishiyar ta budurwa tace ba kin girma ba na ga wanda zai aure ki saboda bala'in kishin matan yau har ya kai ga kishin su yana naso yana taba ƴaƴan kishiyoyin su yarinya budurwa zagade zagade wallahi ta gagara auruwa saboda ta hadu da bala'in kishiyar uwarta akwai yarinyar da tace min kishiyar uwarta ta gaya mata ba ke ba aure sai su Fatima da su baby da su binta da su waye sun gama yin aure keke aure kuma waɗannan ƴaƴan nata kannan ita wannan yarinya ne kuma wallahi hakan aka yi malama da wani ya zo nema sai ya nemi wata yarinya da wani ya zo sai da aure da su duka ita kuma wannan ta zama budurwa ta rika yanda kike san kubewa rikakkiya mata ku ji tsoron Allah mata ku kiyaye abubuwan suna da yawa lokacin ba shi da yawa dan haka na faɗi waɗannan bayanai ne dan saboda duniya ta yi wa mata adalci in ka ga mace tana gudun kar ai mata kishiya akwai abin da take jin tsoro ko dai rashin adalcin maza wajen ciyarwa ko dai sihirce-sihirce da sammace-sammace da tsafa-tsafa da ake ta yi da haka dole mace ta yi kokari ta rike mijinta hannu bibbiyu kar a zo a raba ta da uban ƴaƴanta mace ta zo ta shekara 30 a gidan mijinta mijinki ya zo ya je ya karo aure yarinya karama yar shekara ba ta kai 20 ba ta zo ta fidda keke da kin yi shekara 30 a gidan mijinki ta sallame ki ita kuma ta miƙe kafa a gidan ai abun ba daɗi Allah ubangiji ya bamu lafiya da zaman lafiya Allah ya kare mu da fitina Allah ya kare mu da bala'i rashin shirunku da surutunku da yawa dole zai sa na tsaya anan dan na daga murya ta hanna gaji saboda akwai waɗanda ina jin suna so ai musu addu'a Allah ya taimake su samu kishiya idan sun koma gida to ai naga surutun yayi yawa ne malam barin da ka ta anan insha Allah na san akwai ƴan tambayoyi a takeice in sun yi shiru mu amsa in bakwai shiru ba kuma shikenan insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh